Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Sumana FM din na radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma sai ta kasar Ghana za a iya jin mu a Alpha Radio ko kuma a fada shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma ya gizon muka cokan ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro,
sai kuma ni Usman Kabara Ahmad.
A yau Talata 9 ga watan Disamba shekarar 2018, zamu sake waiwayar maganar matakin nan ne na gwamnatin jihar Kaduna kan koran malaman nan da aka ce sun fadi jarabawar yan aji hudu, wanda har kotu ta yi yunkurin dakatar da Malam Nasir El Rufa'in.
To duk da wannan hukuncin da kotu ta zartar, gwamnatin ta jihar Kaduna ta kekasa kasa ta ce ba fa gudu ba ja da baya. Su kuma kungiyar malamai sun yi kira a je yajin aiki a fadin jihar.
Hakan ta sa gwamnatin ta ajiye wata rijistar cewa duk wanda ya sa hannu a kai shi take kallo a matsayin malamin makaranta kuma ma'aikacinta, wanda kuma ba su sa hannu ba to kenan sun kori kansu bisa goyen bayan yajin aiki da kungiyar malamai ta kira ƴaƴanta.
Shin ya iyayen yara ke kallon wannan lamari ne mai sarkakiya? El Rufa'i ya ce san ba za ta sabu ba a sa jabin malamai su koyar da ƴaƴan jama'a.
Su kuma kungiyar malamai sun ce ba wanda zai raba malaman da abincin su, su ma malaman suna ta wayyo a cece mu.
Haka iyaye,
matakin da gwamnati ta dauka ta kara akan su domin me gaskiya wannan mu sun cuce mu, ba gwamnati ta cuce mu ba, su malaman suka cuce mu domin suna cutar da mu. Wannan magana da ake kawo ake cewa mutun yana hanya abincin sa za a kauce, to in mutun dayan an ma wannan abun shi ya cuto wajen miliyan, saboda haka in ma zalunci ne su suka zalunce mu.
Ba san ranmu bane mu kai yara makarantar kuɗi. In gwamnati ta gyara makarantar gwamnati ai za mu tattara mu nika mu gwamnati ƴaƴan mu.
To su ma mahukuntan ma'aikatar ilimi sun ce ba za ta sabu ba bindiga a ruwa. Sun ma ce ai ba ma fa anan suka tsaya kawai ba, domin kuwa malaman sakandare ma su shirya ta su jaraba nan tafi domin a tantance tsakanin aya da tsakuwa.
To akwai kuma rade-raden da ake na cewa za ku fada makarantun sakandare na gwamnati da ke jihar Kaduna, ya gaskiyan al'amarin ne?
Ai ba maganan fadawa bane. In dai kana son a samu ilimi mai inganci, dole ka tabbatar cewa kana da malami masu inganci wanda kuma za su koyar da yara abinda ake so su koya.
Maganan kenan ba rade-rade bane, kuna da shirin yin hakan kenan?
Ba rade-rade bane, akwai jarabawa su ma, because already yanzu mun riga mun tura wa TRCN takarda na cewa muna da niyyar cewa a malaman mu da suke sakandare su ma za a musu wannan gwaji magajin cancan su.
Shin ku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram.
To tambayar da muka muku ita ce shin wa kuke kallon yake da gaskiya ne tsakanin gwamna Malam Nasir El Rufa'i na jihar Kaduna Najeriya da kuma kungiyar malaman jihar da ma kotu da ta yanke hukuncin cewa ta dakatar da shi daga maye gurbin wayannan malamai fa da aka ce sun fadi jarabawar aji hudu.
To sakon farko ya fito daga Mustafa Mai Dan Case, yace Allah ya ja zamanin murya Amurka da ma'aikatan su baki daya, sai dai ba ku taba karanta mini sakona ba. Sako daga Mustafa Abubakar Mai Dan Case, kofar Kaura, jihar Kaduna.
To wannan kuma kashi an karanto maka. To sai bule ya mini ma'azi ɗan mama yace yau da gobe a gaskiya wannan al'amari ne mai sarkakiya. Amma ko ma dai me gwamnan jihar Kaduna ya yi babbar wauta, A maimakon a ce ya kore su baki daya, kamata yayi a ce ya samu wasu guraben da zai maye gurbin su ya ba su aiki kenan. Yake nufin baya bukatar zurzurfan ilimi kamar hukumar menene Castilia, irin kamar misali a samu musu na fahimci sakon shi bangaren da baya bukatar zurzurfan ilimi, wato irin su Castilia, irin kamar wannan masu bada hannu din da waye, irin kananan dai ayyuka da sauransu. To amma kuma wasu ai suna cewa ai ya ma akai suka zo suka nemi aiki su iya ba sun yaudari gwamnati sun ci albashin ta na bulis.
To Yusuf M. Ramadan mai gwamba ya ce to gaskiya kai tsaye dai ba zan iya faɗin wanda ya fi gaskiya ba a tsakanin gwamnan jihar Kaduna da kungiyar malaman makaranta da kuma kotun da ta yanke hukunci, domin kowane bangare yana ganin shi ne mai gaskiya a tsakanin su. Mu dai fatanmu shi ne gwamnan jihar Kaduna da malaman makarantar za su zauna a teburin sulhu domin sulhun da kansu, domin kawo ƙarshen wannan rikici da rikici ya ki cinyewa.
To sai Dahiru Badamasi Bulkatuwa ya ce sun haɗa gwiwa ne da Sarki Hassan Mai Kaji Bulkatuwa. Suka ce hakika ni dai a nawa ganin ko a nasu ganin gwamnatin jihar Kaduna ta fi gaskiya, tunda kowa ya sani kowane ilimin firamare ya lalace cikin kasar nan. To amma ba matakin korar su ne mafita ba, sauyin tsarin malaman shi ne mafita, domin guduwa tare a kuma tsire tare a dade a sake duba kuma al'amarin a tashi lafiya yau da gobe.
To sai Adam Musa Bi'u Wangara yace salam yau da gobe. Da farko dai ina yaba muku da irin damar da kuke bamu na fadin albarkacin baki. A gaskiya babu babban mai laifi kamar gwamnatin jihar Kaduna, domin ai kowa zaman doka yake yi har shi kansa, dan me kotu za ta dakatar da korar ma'aikatan shi yace sai yayi. Ku huta lafiya.
To sai Ahmadu Abacin Macina yace gwamnati Nasiru Rufa'i shine mafi gaskiya kowa da ra'ayinsa akan matakin da ya dauka na korar malaman firamare 22,000 daga aiki bayan sun gaza cin jarrabawa 'yan aji hudu na firamare, saboda yana son inganta harkar ilimi a jihar sa. Amma ba koran malaman ya kamata a yi ba, tara su menene ya kamata a tura su makarantu ne su ƙara ilimi na gogewa kenan a cikin su da game da harkar korewa, saboda idan ya kore su daga aiki malaman za su shiga halin ni'a su.
To ba ga Ibrahim Rabilu Tsafe yace hakika malaman ne ke da gaskiya a nawa ra'ayin. Hakika ba zai yiwu a kori ma'aikata har sama da 20,000 rana daya ba. Idan har malamin Rufa'i bai gamsu da rawar da suke takawa ba, to yana iya sauya musu wuraren aiki shikenan, wuta ta mutu.
Sai Abubakar Kawu Girgir yace turkashi hakika idan ka duba kowane bangare da idan basira sai kaga kowa yana da tashi gaskiyar. To amma dole ne za a samu mafi gaskiya a cikin su. To hakika ni a wajena mafi ganin gaskiya nafi ganin gaskiyar kotu bisa wasu kwararan hujjoji da ta bada.
To ga Awwal Idris a Gayawa yace gwamna ya fi gaskiya saboda ana dibar malamai waɗanda ba ƙorarru ba, kuma wannan babbar barazana ce ga ilimin zamani. Haka ma a duba makarantun da suke yayi ɗaliban, inde in bera da sata to daddawa ma da wari.
Haka Bahaushe yace. To sai kuma mu je ga sakon Jamila kenan.
Jamila Salati Goma da Annabi.
To matar ce?
Ita ce.
To Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace ta ce ai idan a ce shugaba Buhari zai karbi shawara ta, to da sai in ce ya kamata ya sauke gwamnatin Kaduna.
Ai ba wannan damar
ko a duka gwamnatin Kaduna daga kan karagar mulkin sa, domin gaskiyar lamari irin tsangwamar da yake ma al'ummar yankin shi ai yawa. Don haka yau da gobe amsa anan kawai ita ce gwamnatin Kaduna ne yafi kowa laifi.
To Jamila. Aminu Adam Malam Maduri yace salam yau da gobe ikon Allah. To ni dai a gaina malaman makaranta sun fi gwamnatin jihar Kaduna gaskiya, domin a dokar aikin gwamnati duk inda mutum ya kai shekaru 2 to ba za a kore shi ba, sai dai a hukunta shi idan yayi laifi, dan haka bai dace a kore su ba sam.
To sai Allah ya sa mu dace. Sai kuma mu je ga wanda kika karanta yanzu shine na
Amina Adam Malam Maduri ba?
Malam Maduri ne.
Malam Maduri.
To sai Maryam Aminu Kano Maida Garko tace ya kamata idan hankali ya bata to a hangen nesa ya dawo da shi, ko a yi hangen nesa a dawo da shi kan hanya. Babu wata fa'ida a koran malamai da gwamna Nasiru Rufa'i zai yi, domin wallahi barakar ilimi ta samu a fadin jihar Kaduna idan hakan ta faru na koran malamai an samu baraka kenan
take cewa ita. To ga Salim Muhammad Sale da Mari yace yau da gobe ni kam alawa ganin kotun ce tafi gaskiya na dakatar da gwamna Malam Rufa'i daga koran malaman makarantun primary. To idan ya kori malamai 20 yana ganin ba za a samu matsala bane harkar ilimi?
To sai Jamila Abubakar Zaria yace me yasa kuka yi wannan tambayar bayan ga gaskiya a bayyane ai mu dan jarida da ma ai tambaya ce ta mu jama'a su ne gwamnati kuma su ne suke zabar wa kansu abin da suke so
to mun ji sai Shaibu Zidan yace assalamu yau da gobe a gaskiya wanda ya fi wani gaskiya a cikin wannan al'amari sai Allah to amma ni ana ra'ayin gwamnatin jihar Kaduna yafi sauran da kuka lissafa gaskiya domin kuwa babu yadda za a yi mara cikakken ilimi ya samar da ilimi ingantacce a tsakanin al'umma kuma rayuwar yanzu kowa ya san ba ta yiwuwa ba tare da ilimi ingantacce ba a tashi lafiya
Abdullahi Muhammad yace mu dai idan mun ji irin al'amarin addu'a muke yi Allah ya kawo mafita ya kuma daidaita tsakanin su fahimci juna cikin aminci da mutunta juna domin addu'a ce kawai mafitar wannan al'amari kuma ita zamu yi ta yi har Allah ya kawo iko ko kuma warware wannan matsalar tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kuma malaman makaranta ya Allah ka kawo agajinka cikin wannan al'amari amin summa amin
To gari Luwano Ibrahim London Uba ni ina goyen bayan malaman da suka yajin aiki domin nuna goyen bayan su ga ƴan uwansu da aka kora daga bakin aiki domin abin bakin ciki ne wanda ko shi gwamnati idan aka kore shi daga bakin aiki a gaskiya ba zai ji dadi ba
Bashir Kansila mai tukunya Dirin Daji jihar Kebbi yace salamu yau da gobe maganar gaskiya gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Rufa'i yafi gaskiya dalili shine Malam Nasir Rufa'i yana kokari ne wajen ganin ya inganta ilimin kananan yara a jihar domin so sau da yawa zaka ga yaro ya kammala karatu a primary amma baya iya rubuta sunansa don haka wannan mataki da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Rufa'i ya dauka yayi daidai masu gabatar da shirin yau da gobe ku tashi lafiya cikin koshin lafiya to mun gode
Gode.
A ci gaba da aiko mana da sakonni.
To yanzu bari mu ji me iyayen yara ke cewa game da wannan lamari mai rikita wato mai rikita rikita game ga ilimin ƴaƴansu.
Rahman Rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nina Ibrahim wanda nake a zauna a Kajiro Ibrahim mai nama na ƴan gwari a hakikanin gaskiya mu muna tare da gwamnati ba dan komai ba saboda gwamnati niyyarta na inganta ilimin yaran mu ne saboda haka ba maganar zalunci a cikin wannan saboda haka ni ina da yara a primary ina da yara a secondary idan muka auna da yaran mu da suke secondary da yaran da suke primary na gwamnati na kudi wallahi sun fi namu ilimi
ba gane ba waye fi ilimin ciki
masu primary din nan na kudi sun fi yaran mu na secondary na gwamnati ba ma ilimin nasu dai bane saboda haka ne din nan na taba zuwa wata primary akan yaro na da kansa principal din nan a headmaster din nan yace mun baba tun ma kan wannan abu ya faru yace baba yanzu kaga gawo an su malamai nan mata da aka debo su aka kawo su nan alal hakika ba su cancanta wa karantawa amma an debo su saboda alfarma an kawo su wanda ba su cancanta wannan matsayi ba kuma ya nuna min su kuma na gani saboda haka nace yace to abin da yake kawo wannan abu dan haka kake ganin yaran mu babu ci gaba wajen ilimi babu ci gaba wajen ilimin ilimin yaran mu na talakawa saboda haka su waɗancan mutane da suke kawo suka akan wannan al'amari babu ɗaya da ke cikin yaran su a cikin makarantar gwamnati ko primary ko secondary babu ko ɗaya su kuma lokacin da suka yi wannan ilimi su kyauta ake ba da ilimi
to yanzu baba yau malaman makaranta daga jiya da gwamnati ta bada sanarwar cewa sai wanda ya sa hannu a register shine ya tabbata malaminta kuma dama ta riga ta bada takarda na sallama ga waɗanda ba su ci wannan jarabawa ba yau din nan da safe sun dauki matakin kin karantar da yara a matsayin ka na wanda yake da yara a makarantun gwamnati din nan sun dawo gida ko kuwa har yanzu suna can
sun dawo gida sun ce an kulle makaranta kuma a hakikanin gaskiya matakin da gwamnati ta dauka ta kara akan su domin me gaskiya wannan mu sun cuce mu ba gwamnati ta cuce mu ba su malaman suka cuce mu domin suna cutar da mu. Wannan magana da ake kawo ake cewa mutun yana hanya abincin sa za a kauce, to in mutun ɗayan an ba wannan abun shi ya cuto wajen miliyan. Saboda haka in ma zalunci ne su suka zalunce mu, mu su suka zalunce mu, ba gwamnati ba. Gwamnati Allah ya ba ta sa'a yin wannan al'amari, mu muna goyon bayan ta 100%.
Yara na biyar amma mutun uku ne suke makarantar gwamnati. Amma tukar ni uwa ina son ga yaro yana karatu, yana in na tambaye shi abu ya bani amsan shi. Amma saboda irin wannan yawon da suke a makarantar gwamnati, shi yasa na hakura na dage na sa su a makarantar kuɗi. Saboda sai a yaro ya shekara 6 a makarantar gwamnati bai san komai ba, ko sunan shi bai iya rubutawa. Shi yasa na dage ne kokari na hada kuɗi ne na maida su na kuɗi.
Yanzu idan gwamnati ta gyara makarantun
gwamnati, in gwamnati ta gyara makarantun gwamnati, insha Allah muna da kudirin mu maida su makaranta ta gwamnati su ci gaba da karatu ana. Ba san ranmu bane mu kai yara makarantar kuɗi. In gwamnati ta gyara makarantar gwamnati, ai za mu tattara mu mika mu gwamnati ƴaƴanmu.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar ɗorewa. Mu nemi ilimi gwadabin ɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa.
To, ta bakin wasu iyayen yara kenan a jihar Kaduna game da ilimin ƴaƴansu. Bayan Binta Muhammad din wakilata mu ta gama jin ta bakin su, ta garzaya ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna, inda kuma ta yi kicibis da Adamu Muhammad Mansur, wanda shine babban sakataren hukumar ta ilimin na dindindin, shine kamar permanent secretary da ake cewa. Ga kuma yadda suka yi, inda ta fara tambayar shi shin me ya tunzura kungiyar malamai suka tafi yajin aiki ne, ya fara mata bayani tiryan tiryan.
To jama'a, assalamu alaikum. Na yi matuƙar farin ciki in zuwan ki saboda neman wannan bayanin da kike. Bahaushe ya ce waiwaye a dan tafiya. Mu dai muna nan kan bakanmu saboda yara miliyan 2 da muke neman su zamanto mana magada da muke so mu fari da su gobe. Ba za mu ce za mu yi wasa da harka na iliminsu ba, saboda duk abin da ake nema ilimi ne mai inganci. Kuma ilimi mai inganci ba mai ba da shi sai malami mai nagarta. Malami mai nagartan nan kuma nagartan nan yana samo shi ne tun daga irin karatun da ya yi, har ya mai da shi malami mai nagarta. Amma abin da kai ce shi ne ba duka malaman ne suke da nagartan ba, saboda yanayin da ya shigo da su cikin wannan aiki. Kuma abin da aka sani shi ne cewa an yi wani zamani wanda mutane suna zuwa ne kawai duk da an san mahimmancin ilimin nan. Za ki ji ana cewa da Allah ko dan malantar ne ka samu mu, saboda in samu in dinga samu abin zance. Ya zamanto kuma an ɗauki mutane da bai ma kamata a ce sun ɗauke su su koyarwa nan ba, don ba su ma da training ɗin da ya kamata a ce sun suna da shi don su koyarwa nan. Kuma abin da muka sani shi ne duk wani malami da zai koyar a Najeriya nan tun daga shekara ta 2008 an ce sai yana da takarda NCE wanda ita ce minimum qualification za ka koyarwa a makarantun nan namu. Kuma an yi kokari an ga cewa an ba da yanayin da kowa zai je wanda ba shi da wannan takarda na NCE ya je ya samu wannan takarda na NCE. Don ba zan manta ba, a shekara na 2012 ididigan da aka yi an samu cewa malamai wajen 18,000 cikin wajen 38,000 da ake da su a jihar Kaduna lokacin nan ba su da wannan takarda na NCE din. Kuma aka ba su shekara 5 su je su nemi wannan takarda na NCE. Sannan kuma Allah ya albarkaci jihar Kaduna da makarantu manya-manya masu ba da NCE.
Kafin a je yajin aiki dama an samu kamar wata 5-7 ana dambarwa tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kuma kungiyar malaman primary da ke jihar.
bayan sakamakon da aka samu na gwaji da aka yi musu na jarabawa waɗanda waɗansu daga cikin su suka faɗi sun bayyana cewa su ba su yadda waɗansu daga cikin mambobin su a sallame su ba sai dai gaba ɗaya a kyale su ko kuma a ƙara ba su wani dama na samun horo. To bayan an dawo hutun da aka tafi na sango na farko na karatun shekara ta 2017 da kuma 18 zango na farko yanzu an shiga zango na biyu ranar Litinin wato 7 ga wata sai aka samu wani sanarwa daga gwamnatin cewa waɗanda duk suka zo suka yi rajista ta buɗe rajista in har sun yadda sun yi rajista to kaman suna cikin malaman masu aiki a ƙarƙashin gwamnati ne wanda kuma ba su yi ba kaman sun kori kansu da kansu ne yawancin waɗanda suka zo sun haɗa da waɗanda suka aka kora din an ba su takardar sun tafi amma sun zo da nufin cewa ba su kori ba waɗansu kuma sun zo saboda suna tsoron kar a haɗa da su. Me kuka musu ne har ya kawo ga wannan jinjirin da ya kasance jiya Litinin kenan 7 ga wata ba a koyar da ɗalibai ba yau ma Talata haka yara suna gararan ba san koma gida.
To alhamdulillah mu dai ban san wani abu da muka musu ba saboda an yi jarabawan da aka yi wanda yake kan hurumi ne saboda duk wani mai ɗaukan ma'aikata yana da daman ya nuna ya duba ingancin ma'aikatan nashi saboda aikin da suke yi aiki ne mai muhimmancin gaske kuma duk inda kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba ya kamata kai waiwaye nan Bahaushe ya ce shi ne a don tafiya ka gane ina ne matsalolin suke.
To me yasa ku ɗauki matakin kawo rajista?
Matakin kawo rajista shi ne don saboda mun lura cewa akwai malamai da suke zuwa so su je su yi aikinsu da kuma akwai wasu kuma wanda ba su basu su je su yi wannan aiki. Shi yasa muka ce to duk a sa rajista duk wanda ke da yake so ya je ya koyar ya je makarantar ne ya koyar. Ba don kun ba saboda amana ne da ke tsakaninmu da shi don an ɗauke shi aiki da ne ya koyar da yara kuma mai dai ɗaukar aiki gaba ɗaya da take bin albashin nan gaba ɗaya gwamnati ne ba ƙungiyar malamin makaranta ba.
To mene ne makomar yaran da ke karatu a waɗannan makarantu?
To ni dai na san firamare ne na gwamnati kuma haka duk wanda ke gani da yake wakilin wannan gwamnatin firamare school ne na gwamnati har ya kawo inda yake yanzu. So mu abin da muke cewa shine ko lokaci ka duba mahimmancin waɗannan yara da aka baka amana ka koyar da su kuma kada mu manta malamai wajen 33,000 suka rubuta wannan jarabawa 11,591 sun ci wannan jarabawa kuma suna nan har gobe suna koyar da yara. Wanda ba su ci wannan jarabawa ba ne su ne aka ce za a dakatar da su kuma duk wani mai haƙƙi a biya shi haƙƙin shi sannan a nemo kuma malamai masu ingancin da za su samu su koyar da wannan yara namu kuma da Allah dana ko lokaci maganar nake shi ne gwamnatin zaɓanta aka yi mutane suka zaɓi gwamnatin nan sun zaɓe ta saboda alƙawura da ta musu kuma cikin alƙawuran shi ne na inganta ilimi a jihar Kaduna da kuma samowa iyaye sauƙi don saboda gyara makarantun gwamnatin nan da kuma inganta ilimin da yayansu za su samu.
To ranka daɗe wani hukunci za ku ɗauka ko kuma za ku yanke akan malaman da suka bijirewa waɗannan ƙa'idojin naku?
To wani ƙa'idan kike magana ciki?
Ƙa'idar rajista su zo makaranta dole kuma da waɗanda dole sai sun tafi tun da kun ba su sallama.
To ai dama shi doka akwai dokar da ta nuna cewa da kuma kowa ya san da ita na sai ka aiki a biya ka, in baka aiki ba ba za a biya ka ba. Kuma wannan gwamnatin ta san da wannan dokan, kuma su ma ma'aikatan su san da wannan dokan, na kowa da ya aiki a biya shi haƙƙin shi, kuma wanda bai aiki ba ba za a biya shi haƙƙin shi ba. Kuma duk wanda ke so ya ga cewa bai shiga aji ba, akwai matakai da aka gindiya da ya kamata a ce an bi. Me ye dalilin ka na rashin zuwa aiki? Ka da ma kana da wani uzuri ne da za a baka dama kada ka zo wannan aiki, ko ko a'a kai da kanka ne kawai ka yanke wa kanka wannan shawara? Kuma duk wanda aka ce an dauke shi aiki, akwai ka'idoji da na aiki da ya sa hannu cewa zai kiyaye da su. So magana kenan.
To kun da kun dauki sabbin malamai ne wanda za su mai gurbin wanda kuka sallama?
Akwai malamai guda 25,000 da muke da niyan dauka, kuma malamai masu son su koyar a makarantunmu wajen su 36,000 suka zauna in jarwa wanda aka musu kwanan nan. Kuma an musu ne saboda ya kasance cewa an tabbatar da cancantar su koyar din nu. So don haka muna nan kan wannan, an gama jarabawan makin din jarabawan ma an gama, yanzu abin da za mu je mataki na biyu ne, saboda bayan kayi ka rubuta jarabawan da aka maka, za a zo kuma kai facing inviting ɗinka for interview, a gaice ka don ka zo kai interview don saboda mu tabbatar cewa ka cancanta, don wajen za a zo a maka tambayoyi na baki cikin harshen da za ka koyar don a tabbatar cancantar ka.
To akwai kuma raɗe-raɗen da ake na cewa za ku faɗa makarantun sakandare na gwamnati da ke jihar Kaduna, yaya gaskiyan al'amarin yake?
Ai ba maganan faɗawa ba ne. In dai kana son a samu ilimi mai inganci, dole ka tabbatar cewa kana da malamai masu inganci wanda kuma za su koyar da yara abin da ake so su koya.
To maganan kenan, ba raɗe-raɗe ba ne, kuna da shirin yin hakan kenan?
Ba raɗe-raɗe ba ne, akwai jarabawa su ma, because already yanzu mun riga ma mun tura wa TRCN takarda na cewa muna da niyan cewa a malamanmu da suke sakandare su ma za a musu wannan gwaji, saboda su samu su ma muga cancantar su a tafiyar da aikin haka. Amma kuma ai dai lokacin nan da muke cewa za a gwada malamai, amma duk wanda aka gwada shi ai kan inda ya kware ne yake koyarwa akan shi za a gwada shi. So ba wani abu ne na abun da ba, muna yara jarabawa, so don haka don an zo don dai mu tabbatar da cewa muna da malamai masu inganci a harka a fannin ilimi, daga primary zuwa secondary, ba wani matsala ba ne insha Allah. Zai ce shi ba zai zo nan gwani ba, in har ya dai cancanta ya kuma amsa sunan shi na malami, zai zo wajen gwajin nan, kuma ba wani matsala ba ne. Wannan ma suka yi, wasu suka ci da suke da sirar suka ci, wanda kuma ba su da inganci suka faɗi a primary.
Duk da yake suna zargin cewa ai har akwai waɗanda suke da master's degree, an gwada su ma wai suna cikin waɗanda suka faɗi, wai idan gaskiya ne babu siyasa ya aka yi wanda yake da master's shi ma ya faɗi kuma yana koyarwa a primary school?
Ni wato wani sai abubuwan yana da ɗaure kai. In har ka cancanta, bai kamata a ce an maka arithmetic ba mathematics ba na ɗan aji hudu ka faɗi ba, a tambaye ka, a baka tambaya kan abin da kai koya yara kan hanyar ba na turanci, a ce shi ma ka faɗi ba, kuma dai dindin aji hudu zai faɗi. Bayan wannan kuma akwai social studies, a tambaye ka basic question na social studies, a ce shi ma ka faɗi. basic science shi ma shi an tambaye ka wannan ka faɗi, sannan kuma a zo a ce an tambaye ka kan current affairs da dai kowa yana sauraron ku yana jin abin da kuke faɗa a duniya kan, amma kuma a ce an tambaye ka basic information a ce ke ma ka faɗi. To inda wannan ne wannan ya jisu fahimci cewa eh ka takardar naka ne ku.
To sai mu ce duka anan zamu tattara ina mu namu zamu ci gaba da bi amadadin dukkan kowa da kowa. Usman Kabara a Washington DC ke ce Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.